Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana akan mitocin da suka hada da mita 31 da 46 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Niger da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 302.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma Danol FM. Sannan kuma a duk lokacin da ake so ana iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC ke fatar kun tashi lafiya a wannan safiya ta Laraba ta bawa ranar samu. Ina tare da
sahabo Imam Aliyu ga kuma kanin labarai. A Najeriya, kungiyar kwadago da na fararen hula yanzu haka suna kan bakarsu na shiga yajin aiki daga yau Laraba saboda kara farashin mai. Kakakin rundunar sojojin Amurka da ake kira AFRICOM mai kula da Afirka ya ce rundunar ta yi nazarin wasu wurare 11 da niyyar zaben wani sansani na biyu a nahiyar Afirka. A siyasar Amurka kuma, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka jiya Talata ta kara matsawa kusa da zama mutum yadda za ta zama yar takarar shugabancin kasa na Amurka karkashin jam'iyyar Democrat.
To, bayan kun gama shan labaran duniya yau 18 ga watan Mayu shekara ta 2016, muna da rahotanni guda uku. Daya akan kwamitin da Majalisar Wakilan Najeriya ta kafa domin ganawa da kungiyar kwadago. Sakataren hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ya ziyarci 'yan gudun hijirar Boko Haram a jamhuriyar Nijar. Sannan kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta yi wani taro da Fulani akan yadda za a magance matsalar sace-sacen jama'a domin neman kuɗin fansa. Kada kuma a mance, sahabu Imam Aliyu zai gabatar da demokradiyya a yau.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Najeriya, kungiyar kwadago da na fararen hula har yanzu suna kan bakarsu na fara yajin aiki daga yau Laraba saboda kara farashin mai, duk da umarnin da kotu ta bayar na hana su yin haka. Babbar kungiyar kwadago da kuma kungiyar ma'aikata masu sana'o'i da ake kira TUC a takaice, waɗanda suka ce suna wakiltar ma'aikata miliyan 6.5 da wasu kungiyoyin fararen hula, sun nemi ma'aikata su shiga yajin aikin ne saboda ƙarin farashin mai, dalilin janye tallafi da kuma ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje. Ana dai ci gaba da shawarwari tsakanin gwamnatin da nufi hana yajin aikin, amma babu rahoton ana samun ci gaba. Abiodun Aremu, babban sakataren haɗakar ƙungiyoyin kwadago da na fararen hulan, ya ce tilas gwamnati ta janye ƙarin farashin man kamin a cimma wata matsaya da 'yan kwadago.
Kakakin rundunar sojan Amurka mai kula da Afirka da ake cewa Afirka matakaice, Colonel Mark Chidol, ya ce rundunar sojan ta yi nazarin wasu wurare 11 da niyyar gina wani sansani na biyu a nahiyar. Colonel Chidol, wanda ya yi magana da muryar Amurka daga birnin Brussels a jiya Talata, ya ki bayyana wuri da rundunar take dubawa a zaman sansaninta na biyu, illa kawai ya ce Najeriya ba ta cikin wuraren. A halin yanzu dai Amurka tana da sansanin soja a ƙasar Djibouti da ke gabashin Afirka. Hakanan kuma akwai sojojin Amurka a Somalia, inda suke taimakawa sojojin yankin a fafatawa da suke da 'yan ƙungiyar Al-Shabaab. Tana kuma da sojojinta a ƙasar Kamaru domin taimakawa a fafatawa da sojojin taron dangi suke yi da mayakan Boko Haram daga Najeriya. Kwamandan rundunar mayakan Amurka a Afirka, General David Rodriguez, ya gaya wa manema labarai a birnin Brussels cewa rundunar mayakan na Amurka sun horar da sojojin Najeriya akan aikin leken asiri da kuma bataliya na uku na sojojin Najeriya, ciki har da ɗaya wacce ta kammala tata horon nan ba da jimawan nan ba. Boko Haram dai ita ce babbar ƙungiyar da ta fi kowace ƙungiyar kashe mutane a duniya, inji General Rodriguez.
A siyasar Amurka kuma, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurkan Hillary Clinton jiya Talata ta ƙara matsawa kusa da zama mutum yadda za ta zama yar takarar shugabancin Amurka karkashin inuwar jam'iyyar Democrat. Bayan da aka kammala gida kusan dukkan ƙuri'u da aka da zaben fidda gwani da aka yi a jihar Kentucky jiya Talatan, Clinton tana kan gaba da Bernie Sanders da kusan ƙuri'u kusan 2,000. Jami'an hukumar zaben jihar suka ce ba za su ayyana wadda ko wacce ta samu nasara a zaben batukun, amma dai Madam Clinton ta ayyana kanta a zaman wacce ta samu nasara a zaben jihar. sakamakon zaben ba shi da wani tasiri domin jam'iyyar Democrat yan takara suna raba wakilan gurgurdun yawan kuri'u da dan takara ya samu saboda haka zaben na Kentucky da alamun yan takara za su raba wakilan 61 daga jihar a wani zaben fidda goni da aka yi jihar Oregon jiya talata rahotanni suna nuni da cewa Senator Bernie Sanders ya lashe ko kuma ya samu nasara a wannan jiha Senator Sanders zai buƙaci ya lashe kashi 85 cikin 100 na sauran zabubuka da suka rage idan har zai wuce Madam Clinton ana sa ran Madam Clinton ta samu kuri'u da ake buƙata na zama yar takara a zabukan da za a yi ranar 7 ga watan gobe
to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Majalisar Dattijan Amurka ta amince da kasafin kuɗi dala miliyan 1 da miliyan 100 domin yaƙi da cutar zika kasa da abin da gwamnatin shugaba Obama ta nema to amma kuma kusan ninkin abin da majalisar wakilai take nazarin amincewa jiya talata majalisar wacce jam'iyyar Republican take da rinjaye ta amince da kasafin kuɗin da kuri'u 68 da kuma 29 na waɗanda ba su goyi baya ba Bayan tun da farko majalisar ta ki ta amince da dukkan adadin da gwamnati ta nema wacce ta gabatar a cikin watan Fabrairu sakamakon gargadin da kwararru ta fuskar kiwon lafiya suka yi cewa cutar tana iya bazuwa a sassan Amurka mai yawa cutar da sauro ke yadawa tana iya haddasa mummunan nankasa ga jarire wacce aka danganta da matsalolin da suka jibanci kwakwalwa
A halin da ake ci kuma rundunar ƴan sanda ta nan birnin Washington ta yi ca a babban dandalin taro da ke birnin da ake kira National Mall da Turanci da tsakar ranar jiya bayan da wani mutum ya tuka motarsa kan dandalin ya yi ikirarin cewa yana da fodar anthrax mai guba cikin motarsa shigen a kori kura. Shaidun gani da ido suka ce mutumin ya fita motarsa mai farar fenti ya yi magana ta wayarsa ta salula kafin ƴan sanda suka damƙe shi. Nan da nan aka kai shi wata rumfa inda za a tantance ko akwai wannan foda a jikinsa yayin da aka tura na'urar nan mai kwakwalwa da ake kira robot da ta binciki motarsa. ƴan sanda sun ci gaba da kasancewa a sansanin domin su tantance yanayi da shigen wannan barazana.
Wakilan gwamnatin ƙasar Yamal sun fice daga zauren taron sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki ɗawainiyar gudanarwa da 'yan tawayar ƙasar da ake cewa Houthi. Gwamnatin Yamal tana zargin 'yan tawayen da rena shirin sulhun. Ministan harkokin wajen ƙasar Abdulmalik Al-Maklafi ya bayyana shawarwarin da ake a Kuwait a zaman ɓata lokaci. Ya ce 'yan tawaye sun dage tilas sai an yi ɗaunin iko. Maimakon su mutunta kudurorin ko kuma kudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya ce wannan batu ne da sassan biyu za su yi shawara a kai. Ministan ya zargi 'yan tawayen na Houthi da keta ƙa'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a ƙasar sannan suna amfani da shawarwarin a zaman wata dama ta sake yin ɗamara. Ya zuwa yanzu dai 'yan tawayen ba su mai da martani ba kan dakatar da wannan shawarwarin. Kungiyar 'yan tawayen da take samun ɗaurin gindi daga Iran ta kwace sana'a babban birnin ƙasar a shekara ta 2014 matakin da ya tilastawa gwamnatin ƙasar da duniya ta amince da ita a cewa zuwa ƙasar Saudiya kamin daga bisani ta dawo ta kafa cibiya a birnin Adan mai tashar jiragen ruwa. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu buɗe taskarmu ta rahotanni da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta kafa wani kwamiti mai mutum 16 domin ganawa da kungiyar kwadago amma kuma wasu 'yan majalisa sun ce akwai matsala.
An kafa kwamitin ne domin ta gana da kungiyar kwadago wacce ta ba wa gwamnatin kasar zuwa 12 na daren talata da ta janye karin farashin mai da ta yi daga naira 86.50 zuwa naira 145 ko kuma ta auka yajin aikin gama gari a yau Laraba. Ko da yake wa'adin da kungiyar NLC ta bayar bai kai ga cika ba sai kotun kula da dokokin ma'aikata ta ba kungiyar kwadagon umarnin ta dakatar da yajin aikin wani abu da Honorable Ali Isa Jesse ya ce kotu ta yi daidai
a gaskiya kusan babu wanda zai goyi baya a yajin aiki don yajin aiki yana cikin abubuwan da zai sake dagula economy na kowace kasa ko da yake kusan dukan mu bamu ji dadi abinda shi shugaba wato minister petroleum da sauran jama'an sa suka yi na wannan karin kudin mai ba sun yi shi ba tare da sun tattauna sun yi consulting al'umma ba da sun yi consultation sun ga jama'a an yi bayani da wata kila abin ba zai kai haka ba amma saboda rashin consultations da suka yi shi yasa aka samu duk pressure da ake ciki a kasan nan ina kira ga su kungiyan kwadago a ci gaba da tattaunawa a ga ko da taimakon Allah za a sasanta
ku to sai dai ga honorable Isa Hassan Muhammad Jama'are batun karin kudin farashin man ba shine matsalar kasar ba yana zargin akwai wata makarkashiya a kasa
magana gaskiya mu a fahimtar mu da muka san wannan harkar tsakanin da Allah mun tsaya ina wannan committee ya fi shekara kusan 16 na san abubuwan da yake faru a wannan harkar na wannan mai din shi karamin minista ake cewa na mai kaciku baya taimakon shugaban kasa na tsakani da Allah abubuwan da ke gaban shi shugaban kasa Jalal Buhari Allah ya kara bashi lafiya ya mishi jagora abubuwa sun mishi yawa kin ga kaciku shine babban minista na mai shine karamin minista shi managing director na NNPC shine chairman na PPRA dokar da ta kafa wannan NNPC din nan ta ce dole a raba mutum ba zai zama shine operator ba kuma ya zama regulator duk duniya ba inda ake haka dole ka ciku dole ne ya saki wannan mukami daya at least na managing director na NNPC a ba mu wani wanda ya san aikin nan tsakani da Allah wani ma'aikacin NNPC wanda yake da kyakkyawan CV mutumin kwarai a bashi wannan mukamin saboda ya tallafa shi shugaban kasa Buhari a samu way forward
shi kuwa honorable Allame Muhammad Kurfi ya ce talaka zai ci moriyar karin farashin man da mahukuntar kasar suka yi amma fa sai an hada da hakuri
wannan wahalar mai da aka yi kwanakin baya ina tabbata muke cewa daga wannan satin da za a fara lodin mai ko za a saki mai zuwa wurare ina tabbata muke cewa mutane za su gane cewa lalle wannan tsari tun daga farkon shi zuma zai amfani mutane kuma za su ji dadin yin wannan tsari da aka yi da Allah
abin jira a gani shine kungiyar kwadago za ta yi biyayya ga umarnin kotun ta fasa yajin aikin ne ko a'a Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, mun gode Madina, daga can birnin mu na jihar Naija kuma wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya aiko da rahoto akan taron da aka yi tsakanin 'yan sandan jihar da Fulani saboda matsalar sace-sacen mutane a jihar.
Rundunar 'yan sandan dai ta ce akwai shiri na musamman da suka bullo da shi domin yaki da wannan mukuwar dabi'a Alhaji Abubakar Marafa shine kwamishinan 'yan sandan jihar Niger.
Abin da muke so su yi su taimaki hukumar 'yan sanda da hukumomin tsaro dangane da wannan sata mutane da aka yi akan a bada kuɗi da sata shanu da ake yi a jihar Niger. Za su koma su zama mutane na kware su bincika wannan ga mutane don suna tare da su sun san wasu ne matakin da za mu ɗauka idan suka koma kowane zai koma local government nasu su zauna tare da DPOs nasu shugabannin 'yan sanda na wannan local government da kuma area commanders da shugabannin Fulani na wannan local government su zauna su tace
shugaban kungiyar Fulani makiyaya Tamiyati Allah a jihar Niger Hardo Adamu Kaduna ya ce sun ji dadin taron domin kuwa yana da mahimmanci
wannan mahimmancin taro mun samu kungiyar matasa wa'anda za su taimaka mana akan dalilin wannan sace-sace da ake yi da sacin mutane da sacin dabbobi to abinda za su zama ka za su shiga lungu-lungu duk inda wani munafiki yake za mu rantsar da su shiga wannan aiki mu tabbata wannan kasar ne ya zauna lafiya
Alhaji Hussein Bosu da ke zaman mataimakin shugaban kungiyar Miyati Allah a Najeriya da ya kasance a wajen wannan taro ga abin da yake cewa
muka kira yara yan uwanmu kuma ƴaƴanmu a tashi tsaye
Fulani ya za wace gudunmuwa za ku bada
mu za mu bada gudunmuwa a kungiyance a kowane gudunmuwan da yaran mu suke nema a yi musu insha Allah za mu yi musu
amma ana ganin kamar kun ma san masu aikata wannan ta'addanci a cikin Fulani din
ba mu san su ba waɗanda suka san su wanda suke zama daji kamar sun san su suna tsoron su fallasa su zo su same su su kaje akwai haka
Daruruwan al'ummar Fulanin da suka halarci wannan taro dai sun nuna goyon bayan da a ɗauki tsatsauran mataki akan matsalar satar jama'a da ke matukar ci masu tuwo a ƙwarya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, yau Laraba ne idan Allah ya yarda mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin jin kai da bada taimakon gaggawa Stephen O'Brien zai ziyarci 'yan gudun hijirar Boko Haram a jihar Borno. To amma sai da ya ziyarci 'yan gudun hijirar Boko Haram a jamhuriyar Nijar domin duba halin da suke ciki a ci gaba da shirye-shiryen da kasashen duniya suke yi da za su gudanar da taro a ƙasar Turkiya a makon gobe idan Allah ya kai mu domin yin shawarwari akan hanyoyin samarwa dubban 'yan gudun hijira taimako. Ga ƙarin bayani a bakin wakilin sashen Hausa a Nijar Suleiman Muni Barma.
A taron manema labaran da ya kira a yamai jim kaɗan bayan kammala ziyarar da ya kai a sansanin 'yan gudun hijira na Asaga da ke a nisan kilomita 15 a gabacin Difa, mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen O'Brien ya bayyana cewa
So we have through the experience of talking to the people who were affected, a family who had arrived from Damasak.
Mutanen da na tantauna da su a sansanin da na ziyarta sun bani labarai masu rikitarwa. Misalin wasu waɗanda suka bayyana min cewa su mazaunan Damasak ne. Haka kawai a wajejen karfe 8 na safe mayakan Boko Haram suka zo suka kokkona masu gidaje da dukkan abin da ke ciki a daidai lokacin da 'ya'yansu ke makaranta. Ba shiri suka tsallaka zuwa Nijar, inda wasu mazaunan Difa suka tallafa musu da abinci da dai sauran kayayyaki. Saboda haka Stephen O'Brien ya ce ya zama wajibi a tuna da al'ummomin yankin Difa a tallafin da kasashe za su ba mutanen da rikicin Boko Haram ya rutsa da su. Mutane kimanin miliyan 2 ne aka bayyana cewa rikicin Boko Haram ya shafa a yankin Difa, yayin da aka kiyasta mutane 241,000 da suka tashi daga matsugunansu na asali waɗanda suka ƙetaro daga Najeriya da kuma waɗanda suka ƙaura daga garuruwansu na yankin Difa. Kuma fiye da kashi 80 daga cikin 100 duk yara ne ƙanana, inji Stephen O'Brien, wanne ya ci gaba da cewa
We need more money to support the humanitarian response plan. It's currently about 25% funded.
Gwamnatin Nijar ta tsara wani fasalin ayyukan tunkarar wannan matsala domin tallafawa waɗannan mutane wanda ake buƙatar miliyan 316 na dalar Amurka domin zartar da shi. Sai dai ya zuwa yanzu kashi 25 daga cikin 100 ne kawai na waɗannan kuɗaɗe suka shigo hannu. Saboda haka mataimakin sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai ya ce zai gabatar da wannan buƙata a gaban mahalarta taron da za a gudanar a ranakun 23 da 24 ga watan nan na Mayu a birnin Istanbul na ƙasar Turkiya, don jan hankalin masu hannu da shuni su ba da gudunmuwar da za ta taimaka a shawo kan matsalolin 'yan gudun hijirar yankin Difa. Bayanai sun yi nuni da cewa tun a watan Janairun da ya gabata 'yan gudun hijirar na Boko Haram da ke da sansani a yankin Difa ba sa samun cin abincin da zai kosar da su a kowace rana, inda da ket ake cin abinci sau biyu a wuni. Saboda haka mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai ya ce zai jajirce domin ganin an samu sauyi a ƙarshen wannan taro na Istanbul. Stephen O'Brien zai sauka Najeriya a wannan Laraba, inda zai ziyarci 'yan gudun hijirar da ke kewayen Maiduguri a ci gaba da wannan ziyara ta ƙasashen Nijar da Najeriya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mun gode Sule, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai a gyara zama a saurari demokradiyya a yau.
Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba matsalar tarzoma a tsarin demokradiyya. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wannan ba shi ne karo na farko da za mu duba batun tarzomar siyasa ba. Idan kun tuna lokacin yakin neman zaɓe a Najeriya bara, mun duba wannan batu sosai da masana kan dalilai waɗanda suka ce sun kauce wa ƙa'ida da tunani, musamman a tsari da al'ada irin ta mutan Arewa. Domin ko ba komai akwai takama ta addini, kuma idan aka duba duka addinan biyu babu ɗaya da ya lamuncewa irin wannan ɗabi'a. In kun tuna, mun yi magana sosai lokacin da aka jajjefi tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan a Bauchi da Jalingo da kuma a yankunan Kebbi da Zamfara a bara lokacin da ake yaƙin neman zaɓe. Sai gashi a makon jiya wasu matasa a yankin Gaya jihar Kano sun tada tarzoma wacce ta ko ina aka yi Allah wadai da ita. Ga Mahmud Kori da Shimfiɗa.
Gungun matasan sun shirye zanga-zangar ne a matsayin talmana, amma daga bisani tarki ɗaya ta zama tarzoma, lamarin da ya kai ga ƙona gidaje da lalata kadarori mallakar Sarta Kabir Ibrahim Gaya na Majalisar Dattawan Najeriya da kuma Honorable Abdullahi Mahmud Gaya da ke wakiltar su a Majalisar Wakilai. Manufar zanga-zangar dai ita ce nuna rashin gamsuwa da wakilan biyu saboda abin da matasan suka kira gaza cika alƙawarin wakilci na magance ƙamfan ruwa shekara da shekaru da Gaya ke fuskanta, da rashin lantarki da kuma uwa uba rashin katabus wajen rage marasa aikin yi a tsakanin matasan na Gaya. Kwamarar Muhammad Mustafa da ke zaman daraktan ƙungiyar Rajin Demokradiyya ta Democratic Action Group na cewa,
ni ga nauni ba jiyo ba, don mun tafi dutse muka zo muka samu hanyar shiga Gaya, yan sanda suna ta iya kokari su tarwatsa matasan nan ga tayo ana ta konawa. Zanga-zangar lumana halalce a demokradiyya duk duniya, amma daga lokacin da ka bar zanga-zangar lumana ka shiga zanga-zangar barnatar da dukiya da cin zarafi, to ka shiga haƙƙin wani ko zai iya neman haƙƙinsa ga hukuma. Sannan su yan siyasa zaɓaɓɓu da naɗaɗɗu wanda suke da zarar ka tsare kujera to kai nesa da al'umma, wannan shine matsalolin da yawa yan siyasa suke gamuwa da fushin al'umma lokacin zaɓaɓɓuka.
Siyasa nan ta bangara shekaran shekaru ake fada, kuma yanzu kaman za a iya cewa kai ya waye, amma ga har yanzu za ka iya cewa ga irin burbushinta ta wani nau'i daban.
Har yanzu akwai yan siyasa da suke gani in ba su bata rayuwar matasa sun ba su kayan maye sun tunzura su sun ingira sun wani abu, su ba za su ci mu burinsu ba. Wannan dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin mu ga cewa an kawo ƙarshen wannan.
Tun a ranar da lamarin yawa kana ne dai jami'an 'yan sanda suka kama wasu daga cikin matasan da ake zargi da wannan aika-aika. DSP Magaji Musa shi ne kakakin rundunar 'yan sanda ta Kano.
Bincikinmu dai abin da ya gano cewar akwai mutum biyar ne suka haɗa wannan abu, kuma aƙalla mun kama mutum 22 wanda ake tuhuma da sa hannu wajen yin wannan barna. Sannan kuma a cikin mutum biyar ɗin nan da ake zargi su suke wannan abu, aƙalla mun kama mutum ɗaya wanda ake kira da suna Umar Sabo.
To amma akwai bayanin da ke cewa sai suka nemi izinin ku kafin su yi wannan zanga-zanga ta lumana,
kuma shine yan sanda yana da hurumi da zai hana ta zanga-zanga ta lumana ko kuma ya bada izini a yi ta idan ya ganta wacce za ta haifar da ɗamin ido, kuma sannan ya bada cikakken tsaro da za ta tabbatar da kan cewa abin da ake yi neman haƙƙi ne na halatacce ba haramtacce ba.
Ka ce kun kama wajen mutum 20 da ɗoriya, me za ku nusu?
Ai, ɗan sanda zai yi bincike kuma sannan ya gurfana a gaban shari'a domin mutum ya girbe abin da ya shuka.
Zuwa yaushe za ku gurfana da su?
Da zarar mun gama bincike mu bi izin Allah ta'ala.
DSP Magaji Musa Majiye kenan kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano.
Na tambayi malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa a matsayinsa na ɗan Najeriya wanda yake da zama a birnin Kano, ya yaji da samun labarin wannan tarzoma a Gaya?
To, babu shakka mutum zai ji babu daɗi. Abu ne wato mai so so zuciya. Abin da yake haskawa kuma shi ne duk da cewar demokradiyya tana da tanade-tanade na magance tarzoma shigen irin wacce ta auku, amma duk da haka wannan abin ya auku wato alamun cewar waɗannan tanade-tanaden ba ta aiki kenan a Najeriya. Alal misali wato zaɓe shi kansa ana tsara su an yi shi sahihi, to talaka ba shi da hujjar wato yin tarzoma irin wadda muka ji labarin a yi. Haka kuma an tanadi ofisoshin jam'iyya, ana tsara talaka zai iya shiga ofisin jam'iyya ya faɗi kokensa, jam'iyya ta isar da shugabanni a sarko masa an sa ta dawo masa da shi. Haka kuma an tanadi cewar wakilai su dinga buɗe office a mazaɓinsu, abinda ake kira constituency offices, ta yadda nan ma talaka zai iya zuwa wani lokacin ya gana da wakilinsa kai tsaye ko kuma ya bar saƙo, kuma ya dawo wani lokaci ya zo isar da amsar saƙon shi. An tanadi kafafen yaɗa labarai don talaka ya faɗa abin da yake so mai daɗi da mara daɗi, wanda mai mulki zai ji, shi kuma mai mulki amfani da kafafen yaɗa labarai wayar da kan talaka, ilmantar da shi akan yadda dalilin da ya iga abubuwa suna tafiya yadda suke tafiya. haka kuma an tanadi kotuna ta yadda mutum in ya ji ba daɗi zai je ya kai kara, haka kuma an tanadi wato kiranye ga waɗanda suke wakilan jama'a, aka tanadi kuma wakilan jama'ar wato su takawa shugaba burki a madadin talaka in ya ji su tsige shi a madadin talaka.
To
hatta zanga-zanga ta lumana tsarin demokradiyya ya halatta ta. To idan aka waye gari mutane sun yi tarzoma sun je sun kona wurare sun taɓa dukiya ko lafiya ko rayuwa, to yana nuna waɗannan tanadin ba sa aiki a ƙasa, kuma laifi mafi yawa yana kan shugabanni. Su ne alal misali za su tabbatar ofisoshin jam'iyya suna aikin da ya kamata, su za su tabbatar wakilai suna da ofisoshin constituency, su za su tabbatar suna isar da sako, suna rage tazarar wato sadarwa tsakaninsu da waɗanda suke mulka ta kafafen yaɗa labarai, su za su tabbatar da cewar kotuna suna sauraron ƙararraki da adalci tsakanin talaka da wato ba sa bambancewa tsakanin talaka da mai mulki. Watakila shi talaka nasa laifin shi kuma ba wato ya kasa koyan wannan kiranyen ya amfani da shi, ya kuma kasa wayewa da yi haƙuri idan lokacin zaɓe ya zo ya nuna wa wanda wato bai masa daidai ba fushinsa a fatin jefa ƙuri'a.
Eh, dama ta
kuma dai me zai je izo za mu ce wato ba hujja ba ce, babu hujja abinda da mutane suka yi, domin dan wani yakin wato abinda ya kamata ba hujja ba ce da wani kuma zai yi ganganci ko ta bargaza.
Shin wannan tunani na kona abu, ka kona gidan mutum, ka kona kadararsa, ka kona kaza, shi mai su waɗannan matasa masu yin rawana watakila wasu lokuta ha da ma manyan wai me suke jin hakan zai samar musu?
Wato wani lokacin amfanin ma da ake da su waɗannan matasan a lokacin zaɓe na fita da hankula saboda wanda isa su su yi hakan yana ganin anan zai ci riba, yana sawa wannan al'adar ta shiga jininsu da tsokarsu, saboda haka ran da za su juyo shi ma su masa ba zai farga ba sai dai kawai iga sun yi. Saboda haka ina daga abin da yasa ake ta jan hankalinsu da su daina sa matasan nan suna tashi-tashin hankula lokutan zaɓe, saboda za su iya yiwuwa a wayi gari irin wannan ta uku. Saboda haka kamar wani abu ne wato wani ciwo ne da yake bin jini, ka riga ka sa mutum ya yi sau ɗaya sau biyu sau uku shikenan ya saba, saboda haka sai iji in bai yi ba wato kamar ba zai samu abin da biyan bukatarsa ba. Shi yasa dole sai an yaƙi abin a kowane mataki, ba wai kawai a ce lokacin zaɓe shikenan a yi amfani da wannan ƙarfin, kuma in zaɓe ya wuce a ce a sa ran za a zauna lafiya. Dole sai an kalli wannan shi ma an ga yadda za a magance.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Mahmud Ibrahim Kori da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cuba Hero Diodone wadda ya daidai da sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Kafin mai sallama sahabun bai nisa ba domin zai karanto mana takaitattun labarai.
A Najeriya kungiyar kwadago da na fararen hula har yanzu suna kan bakkarsu cewa za su shiga yajin aiki daga yau Laraba saboda ƙara farashin mai duk da umarnin da kotun ƙasar ta bayar na hana su yin haka. Kakakin rundunar sojojin Amurka mai kula da Afirka da ake kira AFRICOM a takaice Colonel Mark Chidil ya ce rundunar ta yi nazarin wasu wurare 11 da niyyar zaben wani sansani na biyu a nahiyar. Colonel Chidil wanda ya yi magana da muryar Amurka daga birnin Brussels jiya Talata ya ƙi bayyana wuri da rundunar take dubawa a zaman sansaninta na biyu, illa kawai ya ce Najeriya ba ta cikin wuraren.
To sai kuma da hantsi misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu, za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. Cikiya da rahoto a kan kama jami'an gwamnati da aka yi a ƙasar Kamaru a ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce a madadin sauran abokan.